su sun tafi zuwa cewa a shi wali ba wai rukuni ba ne, abu ne dai na cikar aure, inda shi aka yi aure shi kenan, amma in ba shi ma aka yi, to inda ita matar balagaggiya ce ta mallaki lamarin kanta, to ai shi kenan, illa iyaka ta bar abin da ya fi ne kawai. Suka ce to a Qur'ani ma inda aka faɗa aure cewa ake har sai ta yi aure ko sai an aure ta, ba cewa ake sai an aurar da ita ba, ashe kenan kamar ita ce kenan za ta yi auren. Yasa suka ce ai to duk waɗannan hadisan wasu a ciki suke suka da cewa ai ba su inganta ba, kamar wannan la nikaha illa bi wali sai hadisi ne mursali. Suka ce kuma ai ma gashi wanda shi kuma ɗayan na ayyu mamra'atin naka nafsaha, suka ce shi kuma wannan hadisi ne wanda aka ruwaito daga gare shi yace ya manta, shi yasa ashe yana da masoka kenan, shi yasa dukkan hadisan sun ce ai ko da sun inganta ba su kai fi ta'aruri da ayoyi na Qur'ani ba, hatta tankiha zaujan gaira. Yasa da hanafiyawa ke wali ba rukuni ba ne a aure, sai dai wato sharadi ne na cika kawai, sharadi ne na cika kawai. To
wala ala ghairiha,
haka da ita mace ba ta da damar ta daura aure ga waninta, ba ta daura auren wata mace ba.
Wala ha an tufawwida liman ya'qidu laha min ar-rijali,
ita mace ta samu tafawwara ga wanda zai daura mata aure daga maza. Wanda yake zai daura mata aure daga maza
fi tazwiji nafsiha,
a cikin auren da kanta cewa to kaje ka daura min aure. Amma wannan inda aka ce tana da damar, inda yake ba ta da waliyi wanda yake yana da damar yi mata dole, ya gabata gare mu cewa akwai wasu gurare guda uku inda waliyi yake da damar yiwa abun walittarsa dole akan aure. To wanda take ɗaya daga cikin wannan hali uku ba dama ta sa wani ya ɗaura mata aure, alhali ga waliyinta ba ta da dama ta sa wani namiji daban ya ɗaura mata aure. In ta yi haka ma auren nan ɓatacce ne, kuma ko da auren zai afku kama haka ya zamo hata tare a gidan mijin ba a gano haka ba sai daga baya, to duk daɗewar da aka samu auren nan ɓata shi za a yi, saboda aure ya zamo ba wali ya zamo ɓatacce. Kuma wannan tunda shi wannan yana da dama ya mata dole, ba dama a ture shi. Idan ko ya zamo kawai tana da wali wanda bai da damar yi mata dole, to ita idan ta sa wani daban can, ta je can ta samu wani ta ce daura mata aure, ta gyale waliyin nata, to idan wanda take ba madaukakiya ba ce auren ya zarce, ba wata magana. Idan ko wanda take madaukakiya ce, to sai a dawo, idan waliyin nan nata ya zamo makusancinta ne kware, waliyi ne wanda yake hasi, to sai a dawo wajensa a tambaye shi cewa ga abin da ya afku, ana bukatar sa ya hakura ya yadda da auren nan. In yace ya yadda aure ya tabbata, in yace bai yadda ba kuwa, to sai a bata auren, sai dai idan har ta riga ta tare a gidan miji. In ta riga ta tare a gidan miji har an samu dadewa, misalan ta haihu biyu ko fiye da haka, to wannan sai a kyale auren. Ko da shi wannan wali nata ya ce shi bai yadda ba, ko da ya ce bai yadda ba, to auren sai ya tabbata, in dai har an samu duhuli da duli. Shi yasa yana cikin gurare guda uku inda aure yake tabbata in an samu duhuli da duli. Wannan shi ne ɗaya. Sai kuma wadda take yarinya mareniya wadda aka aurar da ita ba ta cika sharuɗanta ba. Na uku kuma shi ne auren da aka yi aka ce da shaidun, kar ku faɗa wa kowa, an yi auren da shaidu, amma sai aka ce da shaidun to kar ku faɗa wa kowa, to waɗannan su ne auren da ake ɓatawa in ba a samu duhuli da duli ba, wato guda uku ne. Wannan shi ake cewa da shi ne kahu sirri a masabarmu. A masabarmu wannan shi ake cewa da shi ne kahu sirri, auren da aka yi ga shaidu amma aka ce da su kar ku faɗa wa kowa, ba a san a san an yi auren amma dai an shaidar da shaidu. To wannan auren ana ɓatawa idan har batarga ta tare ba, ba kuma ta dade a gidan mijin ba, koda ta tare bata shekara ba sai a bata, amma ta shekara an ce sai a kyale shi, sai a kyale wato idan ta shekara, saboda zaman da suke shekarar ai kuma ya bayyana auren, ya bayyana auren zaman da suka yi ita da mijin har shekara guda, ai ya fito da auren kuma fili, shi yasa wannan halin sai a kyale. Mu a wajen mu auren da ake kira nikahu sirri, azance mafi inganci shine auren da yake an yi shi da shaidu, amma aka ce da shaidun ka ku fada, amma a masabar Abu Hanifa da ta Imami Shafi'i su suka ce abinda ake nufi da nikahu sirri shine auren da aka yi ba shaidu, ga waliyi amma ba shaidu, an yi shi da waliyi to amma ba shaidu, to wannan shine nikahu sirri su a wajen su. Yanda wani malami yake cewa musan bi katimihi alal murajjahi huwa nikahu sirri inda al-asbahi wa shafi'i wa abu hanifa yuwayyidani al-qawlata ar-ra'ifa, auren da akai wasiya cewa kada a fada, to shine aure na koyi, shine nikahu sirri a wajen imamu Malik, wannan shine zancen da ya furin jaye. Amma a masaba ma akwai kauli da cewa a nikahu sirri shine auren da aka yi ba wali, wanda wannan kauli ra'ifi wanda yake rarrauna a masaba shine abinda Shafi'awa da Hanafiyawa suka tafi akan sa. To
wa fi amatiha,
haka nan ma kuma ta samu ta wakilta wani namiji ya daurawa baiwarta aure, baiwarta ita ce take da damar ta aurar da ita, amma tunda take mace ce ba ta da damar ta ce za ta kulla auren, za ta daura auren, sai ta wakilta namiji ya daura mata, ya daura baiwarta ta aure,
alƙinni
wanda take baiwa sak ba wani abu ba dugo na yanci tare da ita,
wal mu'taqati
ko kuma wadda take da can baiwarta ce amma yanzu ta yanta ta, shi yasa ita ce dai mai kula da ita, tunda alwala'u liman a'ataka, walici ya tabbata ga wanda ya yi yanci, to tunda yake ita ce ta yancin walicin nata ne, to amma ba dama ta ce ita da kanta za ta daura mata aure, sai ta wakilta wani namiji ya daura mata aure. To
waman hiya fi isa'iha,
ko kuma matar da aka yi mata wasici, aka wa ita wannan matar wasiya da ta kula da ita, kamar yarinya ce ubanta zai mutu sai ya kawo mata ruko ya ce to ga ta a hannunki, ke ce za ki mata aure, to shi kenan ita ce kamar waliya ta wannan, to amma tunda mace ce ba ta da damar ta ce ita da kanta ce za ta daura mata aure, sai ta wakilta wani namiji ya daura mata auren.
Alhamdulillah,
to alhamdulillah.
Ai da
waliyi ne, ai da shi ne kan gaba ma a waliyi, da ya fi uba ma, inda ba inda aka ce uba yana da damar jabru ba, to ai da shi ne kan gaba, wa kuddin mabnu fa bunuhu, dan da ma ya fi uba ai a wajen walici, to shi kuma uba ya fi dan uwa, uba ya fi dan uwa, shi kuma dan uwa ya fi dan uwa, shi kuma dan uwa ya fi kaka, bi guslin wa isa in wala in janazatin nikahin ahan wabnan alal jaddi kaddimi wa aqali wa sidhu bi babi haranatin wa sawhima al aba'i fil irsi wad dami, annan dan uwa da dan sa ma sun fi kaka.
Ar-rukn ath-thani,
rukuni na biyu daga rukunan aure,
as-sadaqu,
sadaqi, sadaqi, mun gabatar cewa zance mafi inganci shine cewa shi sadaqi ba rukuni ne a aure ba, amma sharadi ne a aure, ba rukuni ne ba, rukunan aure zance mafi inganci guda uku ne, da waliyi, da siga, da mahalli. Sharuɗan aure kuwa guda biyu ne, da waliyi ba da wali, da sadaqi da shaidarwa, da sadaqi da shaidarwa su ne sharuɗan aure, saboda mai rukunin abu ba yanda za a ce abin ya yiwu a san da babu shi, amma sharaɗi ta yi ya zamo ya yiwu
zuwa wani lokaci sannan a samu sharadin abin ya tabbata ko kuma a rasa sharadin ya zama abin ya koro. To wayannan guda uku kuwa su ne daidai lokacin yin auren in ba ɗaya daga cikin su auren bai yi ba. Ayin aure ba a faɗi sadaki ba sai daga baya a faɗi sadakin, shine wanda ake kira nikahut tabwili, auren fawwalawa. A iya daura aure ba a shaidar nan take ba, ba sharadi bane sai an shaidar nan take, amma dole ba dama matan nan ta tare a gidan mijin, ba dama ya sadu da ita ba tare da cewa an shaidar ba, dole sai an shaidar. A shaida sadaki da shaidarwa ba rukunai bane, sharuɗa ne. To
fala yasihhu nikahu bidunihi,
yin aure ba sadaki bai inganta, bai halatta ai aure ba sadaki ba.
Wa huwa rubu'u dinarin,
wato shi ko sadaki akallinsa rubu'u dinari. Kuma da a ce masalan za ta zamo wato wawa ce sai ta bashi kuɗi kan cewa ya aure ta cewa gashi ka biya sadaki na, to wannan in ya karɓa, idan ya aure ta da wannan ya biya sadakin, sai ai masa dole kuma ya sake bada kamar wannan a mayan mata saboda kyautar da ta yi masa. Idan kuma masalan wadda take mai hankali ce ba wawa bace, kuma wadda tana da dama ce ta sarrufi da dukiyar ta ce, wato bazawara ce, ta taɓa aure kuma tana da hankali, ta bashi kuɗi cewa ga kuɗi ka biya sadaki na, to shikenan in ya biya sadakin shikenan ya zarce wannan. Amma kuma za a yi masa dole akan cewa ya bada rubu dinari daga dukiyarsa, ba wadda ita ta bayar ba. Wadda ita ta bayar ya isan mata a cikin abin da yake ya doru akan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, amma rubu dinarin din nan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba dama a ce an bi wata dabara an sare da shi. In aka ce wannan za a ce ya yi daidai, ya zama za a iya bin dabara kenan a sare da shi. To ke na ya za mu auren ge, to ba ni da kuɗi, sai dai ki bani in biya, kawai in biya sadakin, ya zama a yi haka, kaga daidai ne, kawai an yi rufa rufa ne. Tunda a wannan halin ya zama kamar bai biya sadakin ba, tunda ita ta bayar. Shi yasa aka ce to wannan ba zai inganta ba sai idan ya bada, dole za a yi masa tilas ya bada aƙallu sadaki a wannan halin, in ta zama wato wadda take mai hankali ce. In ko mara hankali ce, to wannan daidai abinda ta bayar ya bayar a sadakin nata, shi za a yi masa dole kuma ya sake bata kamarsa. Ya zama kamar ya mai mata dukiya, to kuma ya yarda cewa zai bata sadaki kamar gwargwadon wannan abinda da ita ta fara bashi. To
minal zahabi,
karancin sadaki, wato shi sadaki ba shi da mafi yawa, saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani, wa ataytumu ihdahunna qindaran fala ta'khudhu minhu shay'a, ko da za ku dauki qindari ku ba ɗaya daga cikin matan ku a matsayin sadaki, to ko ku ce za ku karɓi wani abu daga ciki bayan ku kun sadu da su, don cewa za ku sake su fito ku ba ku yadda ba sai ku karɓi wani abu, a kan ku yi haka. Ashe kenan ya halatta a bada qindari. Zamanin Sayyidina Umar Allah ya dagare shi, yayin nufin cewa ya tsaida sadaki, cewa kada wanda ya bada sadaki fiye da wanda annabi ya bayar. Sai wata tsohuwa ta tashi ta ce da shi, ya amiral mu'minin, maganar ka za mu bi ko maganar Allah? Domin ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ataytumu ihdahunna qindaran, gashi kai ka ce kada abu a bada sadaki fiye da dirhami 500, fiye da dirhami 500. Sai Sayyidina Umar ya ce, kullukum afqahu min Umara hatta al-ajaiz, yace a dukan kuma kun fi Umar ilimi, har tsofaffin ku mata ma sun fi Umar ilimi, yace ku je diyan da ku so ku yi sadakin ku. Wannan dangane da sadaki kenan, ba wai sauran abubuwan da yake suke biyo baya ba, ko suke zuwa kafin sadakin ba, akan su aka yi magana ba, kan da shi sadakin ake magana anan. To a karancin sa kuwa rubu dinari anan, wato akwai wani abu wanda malamai suka fahimta daga ayoyi na Qur'ani. Akwai aya wadda yake ta zo a cikin suratul Nisa'i, wadda take cewa an tabtagu bi amwalikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, an tabtagu bi amwalikum muslimin daga musafin, an ce dai abin da za ku yi na aure to da sadaki fa, ku ba da sadaki. To sai ga wata, wannan kaga ta nuna cewa sadakin nan da kadan da mai yawa duk ya isa. To kuma sai ga wata aya ta zo a cikin suratul ahzabi wadda ta nuna cewa shi sadakin nan ana yanka shi ne. To tunda an yi magana cewa a yanka an san dukiya ce wadda ta isa a kiranta dukiya, shi ne fadin Ubangiji kad alimna ma fararna alaihim fi azwajihim, kar alimna ma fararna alaihim, mun san abin da muka yanka a kansu cewa sai sun bayan sadaki. To Shafi'awa annan sai suka dubi waccan aya ta suratul nisa'i wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum, suka ce duk kankanta abin da mutum zai mallaka ya iya yin sadaki da shi, duk kankantarsa inda za a ce wannan nawa yi nawa da ne, to a turin ya bayan sadaki ya isa. Inda Shafi'awa, Malikawa ko da Hanafiyawa suka ce wannan ayar ta suratul ahzab ita ce wato za ta yi takalidin waccan ayar ta suratul nisa'i, cewa kai abin da yake ya kai dukiya. To kuma wato tsakanin Hanafiyawa da Malikawa kenan, su sun yarda da cewa sai abin da yake ya kai dukiya, shi yasa su a wajensu akwai abin da yake shine karancin sadaki. In sadaki abin da za a ba sadaki yayi kasa da haka, sai a ce bai isa ba kenan a wajen Malikawa da Hanafiyawa. Sai dai kuma sai suka zo suka yi sabani kuma daga baya, saboda su Malikawa suna duban cewa rubu dinarin hadisi ya inganta da cewa shine karancin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da cewa a yanke hannun barawo a ciki, suka ce ashe kenan shine karancin abin da yake yana da alfarma a matsalar dukiya a shari'a, shi yasa ashe sadaki sai ya zama karancin sa rubu dinari. Hanafiyawa ko suka ce a'a, abin da ya inganta a cewa an yanke hannun barawo a cikin dirhami goma, ba rubu dinarin ko dirhami uku ba, shi yasa su a wajen suka ce rubu dinarin bai isa ba, sai abin da yake ya kai dirhami goma a wajen Hanafiyawa kenan. Shi yasa wato ya zama an samu zantuka guda uku a nan da masabar Shafi'awa wadda ta ce duk kankantar sadaki ya isa ko bai kai rubu dinarin ba, da masabar Malikawa da suka ce karancin sadaki rubu dinari, da masabar Hanafiyawa da suka ce karancin sadaki dirhami goma, sai ya kai dirhami goma ko abin da za a kimanta da dirhami goma. To mu a masabar mu dai cewa rubu dinarin wa kowa shi karancin sa wa ne ya kace
min zahabi wa huwa rubu dinarin,
abin da yake karancin sadaki shine rubu dinarin, ya zama ya kai rubu din dinari
min zahabi
daga dinari
na'am aw thalathatu darahima min al-fiddati,
ko kuma dirhami uku daga azrafa, ko dirhami uku daga azrafa
aw ma huwa qiyamuhu ahadihima
qimatu ahadihima, ko abin da yake ya kai kimar ɗaya daga cikin su, abin da yake ya kai a kudin sa in za a masa kudi ya kai rubu dinarin ko ya kai dirhami uku
minal
urubi daga hajjoji daga kaya ko tufafi ne ko wani abu ne a ce dai za a bayar da shi, to in ya zama kimar sa ta kai ko dirhami uku ko rubu dinarin to ya isa a sadaki da shi. Shi yasa wato kenan a masaba ko da dinari ya yi sama dirhami ya yi ƙasa, sai a ce idan dai abin nan kudinsa zai dirhami uku ya isa ko da bai kai rubu dinarin ba, ko kuma idan ya zama dinarin ne ɗan dirhamin ne ya yi sama, azurfa ce ta yi sama, dinari kuma ya yi ƙasa, to sai a ce ne abin nan ya kai kimar rubu dinarin ya isa sadaki ko da bai kai salasatu da rahima ba. Yanzu misali kaya kamar a yanzu da yake shi dinarin ya shallake ya sama, azurfa ko tana ƙasa ƙasa, to kenan yanda aka faɗa a nan tunda an ce aw ma huwa qimatu ahadihima, ko abin da yake kimar ɗayansu, tsarin da yake duk ya kai kimar dirhami uku ko da bai kai kimar rubu dinarin ba ya isa a wajen sadaki kenan. Inda ya kai dirhami uku, inda ya kai kimar dirhami uku, yanzu matsala kaga duk yan shekarun nan a kurkusa mafi yawa oza ta azurfa ba ta fin dala biyar, wanda ozan nan abinda yake cikinta kwaye sha'ir 480 ne, da zinari da azurfa yadda ake auna su da ozan nan abinda yake cikinta na kwaye sha'ir 480 ne, a shari'ance kuwa yanda dirhami yake, dirhami yayi daidai da kwaye sha'ir 50 da kunsani, wato 50 da dubo 4 kenan, 50 da dubo 4 kenan. Shi ko a dinari yayi daidai da wato zinarin da yake yayi kwaye sha'ir 72. Shi yasa ma ake cewa a tsari na shari'a dinari 7 yana daidai da dirhami 10. Saboda misali 50.4 sau 10 nawa kenan? ɗari biyar da hudu kenan. To kuma 72 sau 7 fa nawa kenan? 70 sau 7 nawa kenan? 490. 2 sau 7 14, an hada 504 kenan. Kaga ashe awan dinari 7 yayi daidai da awan dirhami guda 10 a shari'ance, yadda mai risala yake faɗa min wazini 70, ko awan 7 cewa dinari 7 yayi daidai da dirhami 10. Saboda shi dirhami kwaya 50.4 wato kunsani kenan. Shi ko dinari kwaya 72, kwaya sha'ir 72. Yanzu misali a 480 ana sa fita 50 da kunsani guda nawa za a samu kenan? 50 sau 9 ka gana da 450, ko kunsani 9 nawa kenan? Bai kai hudun ba kenan, bai karasa hudu ba, ko
uku ne da dubo shida.
Kaga an sami 453.6, ko shi ne daidai da dirhami nawa kenan?
dirhami bakwai.
To kuma dirhami 9 ne fa? Dirhami 9, 50 sau 9 nawa kenan? 450. To kuma 4 sau 9 fa? 3.6, ko kaga 453 da wani abu. Ya zama akwai ragowar 20 da wani abu, ko wa 26 da wani abu wanda ya rage. To shi yasa ashe ozan nan ta azurfa, idan da za mu mai da shi dirhami na shari'a, sai mu ga ya kai kamar dirhami 9.5. Dirhami 9.5 kenan, wadda ana sai da shi masalan wajejen dala 5 a yanzu, ko tsariyar da ake sai da ita. Shi kuma a shari'ance an ce dirhami 3, ko mu a masabar mu fa. To shi yasa masalan idan aka fita wato abinda yake surusun dala 5 ya kai abinda za a sai dirhami 3, hatta wani abu ma a ciki. Masalan in aka dubi dala 2 kenan, ala kulli halin za ta sai dirhami 3, kaga kenan sai a ce dala 2 ta isa aƙalla sadaki, bisa wannan tafsirin, ko wanda idan azurfa, idan azinari kuwa, in azinari ne kuwa wanda shi oza tana wajen dala 350, tana wajen dala 350 duk oza daya. To shi kuma 72 a 480 za a samu guda nawa? Za a samu guda 6 ma kai, ko 70 sau 6 nawa kenan? 420, ga 2 sau 6 12, 432 kenan. Kaga yanzu da ragowar 48 kenan, kaga akalla an samu wajen 6 da wani abu, ko an samu wajen 6.5 kenan a ciki. To kuma rubi'i ne ake nema, rubi'i ne ake nema. Ashe kenan masalan aka raba 24 wato kima ƙozan nan guda ɗayan aka raba 24 ya isa sadaki idan ta fuskar zinari, misali in aka ce 350 ne to an raba 24 an raba 24 kaga wajen dala 15.5 kenan ko kusan haka ne ko inda idan da 360 ne ya zama 15.5 kenan ko 15.5 kenan to kaga idan ta fuskar zinari ne shine za a ga abinda zai kai karancin sadaki ya tafi da yawa ya tafi da yawa wajen dala 15 kaga ka ce za a mai da dala 15 naira sai a ga kudin sun dan fara kauri ko amma idan ta fuskar dirhami ne sai a ga kudin suna nan kasa to a yadda dai aka fada a shari'ance shine cewa kowanne a ciki ya isa domin cewa kai ko abinda yake kimar dayan su ko da ya fi kima bai kai kimar dayan ba ko da bai kai kimar dayan ba sai dai kuma dangane da ihtiyadi dangane da abinda ake cewa ihtiyadi to sai a ce abinda yafi kyau wajen bada sadakin a dubo kimar zinari abinda yafi kyau kenan kamar yanda wajen duba nisabin zakka sai a ce a dubo kimar dirhamin saboda an yi ihtiyadi kenan an yi ihtiyadi kenan aka bada kimar zinari ala kulli halin to ko ina ya isa shi kuma wannan aka dubo kimar dirhami wajen fitar zakka kai shi ma an yi ihtiyadi mutum bai zama musu wani kauli a ce zakka ta waje ba kan sa yaki fitarwa ba shi yasa wajen bada zakka ala kulli halin dama ihtiyadi shine a dubo darajar azurfar a yanzu tunda ita darajar ta tana kasa amma kamar wajen sadaki to dan ihtiyadi a dubo kimar shi zinar a baya to
huwa haqqun lillahi ta'ala
shi sadaki haqqin bi ne akwai abin da yake haqqi na Allah subhanahu wata'ala a cikin sadaki
walil alami
akwai kuma haqqi na mutum akwai haqqin Allah akwai haqqin mutum mutum yace ya yafi haqqin sa ya yafu amma kuma kana mutum baka da dama ka ce wai ka yafi haqqin Allah ko mace ta ce ta da aure ta ba sadaki ko lin da yake ya da aure ta ba sadaki wannan kuma ya zama wani zance kawai ya zama zancen kawai tunda akwai abin da yake haƙƙin Allah wanda ba wanda yake da dama da ce ya yafi sai mai haƙƙin shine Allah to
haqqullahi salasatu darahima
abin da yake haƙƙin Allah a ciki dirhami uku abin da yake haƙƙin Allah a ciki dirhami uku nan da aka fara faɗa cewa shine aqallus sadaqi
wa ma zada ala zalika
abin da ya haura haka to haƙƙin matan ne inda ce in wanda yake ta mallaki lamarinta ce tace ta yafe wa mijin shi kenan ya yafu amma wannan ruqa salasatu darahiman ba ta da dama ta ce ta yafe haka nan wanda bai mallaki lamarinta ba idan waliyinta ya zama wanda yake da dama da ce ya yafe ne ce ya yafe din to ya yafu amma rubudin a salasatu darahima din nan bai da dama ya ce ya yafe dole ne a baya to
falau radiyat bi sadihi jumatan
da mace ta ce ta yadda da sare da shi gaba daya cewa mijinta ba sai ya bada sadakin ba lame ji zuwan nan auren bai halatta ba aure ne batacce
walaha an tusqita ma zada ala rubu'i dinarin
amma ita matan ta samu ta ce ta yafe abinda yake ya gadu abinda yake ya huce rubu'in dinarin nan ko salasatu da rahima wannan ta ce ta yafe ya yafu
wa akasaru sadaqi la
hadda lahu yawan sadaqi ba iyaka gare shi ba iyaka gare shi to kuma shi sadaqi wato yana da wayansu sharuda wanda dole ake duban su sai dai akwai gurare da yawa inda yake shi a sadaqi akan yafe asali akan ce duk abin da yake za a bada shi sadaqi sai abin da sai sai da shi yake inganta ko yake halatta to amma akwai ɗan wa'ensu gurare da akan yi musamaha kaɗan ba sai lalle ya cika sharuɗin cinikin gaba ɗaya ba ya zama an yi ɗan musamaha misali aka yi sadaki da cewa to a bada matsakaicin gida cewa matsakaicin gida ne sadaki to wannan a wajen sadaki ya inganta amma da ciniki za a cewa za ka siya min da matsakaicin gida kuɗi kaza wannan fa bai inganta ba tunda ba a ga gidan ba a fara ganin sa duk to amma shi wannan sadaki abin da yasa saboda abin ginawa ne bisa musama ko aka ce masalan za a bata sadakinta za a bata tirame 10 matsakaita to shikenan wannan ya inganta tunda dai an kawo wata sifa dai ko da yake sifar amma ce an ba su to amma sai a dauka cewa tunda yake shi sadaki abu ne na aure aure ko soyayya ana ginawa ne bisa musamaha bisa soyayya ba kamar ciniki ba to shi yasa irin nan sai ya zama wato ya dan bambanta kadan amma duk abin da yake mallakar sa bai halatta a shari'a bai halatta a sadaki da shi ba bai halatta a sadaki da giya ba ko alhinzir to wannan bai halatta a sadaki da shi ba haka kuma wato abin da yake ba tsarkakakke ba bai halatta a sadaki da shi ba to yana dai da sharuɗa shi kansa sadaki to
alhamdulillah
sadakin bai dan ya zamo dai ya ita din wannan din ka mallaka mata ko ka ware da cewa kuma shi mijin shi ka ba to ai wannan ya inganta wannan tunda daman sadakin da aka ce a bayar ba kai aka ce a ba 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 uba aka ce a ba ba ya ita matar nata ne ita matan nata ne to dan cewa uba ya bayar daga mijin wannan kuma tsakanin su tunda dai gashi amma fa sharadi shine ya zamo an ware an ware shi an kafin da shi daga duke kaka ce ka bayar to ai naka ne to ina tona mai nake cewa ne kaba kudin kawai gaba da yayi ma an kawo kai zaka to kada ai hakan akai haka ya bayar zuwa an shiga abin da ba a so amma idan ka ware ga sadakin wannan shine sadakin ka ware shikenan to idan cewa kai ne ka bayar wannan bai bata auren ba to
bismillahir rahmanir rahim
ar-rukunu ath-thalithu
rukuni na uku
al-ishhadu
shaidarwa wato rukuni na uku daga cikin rukunan aure guda hudu al-ishhadu shine shaidarwa ya gabata gare mu cewa zancen da yafi inganci shine cewa shaidarwa ba rukuni ne na aure ba amma sharadi ne na ingancin duhuli ayi agadi ba tare da shaidarwa ba amma ba dama matan nan ta je gidan miji kafin a shaidar to shi yasa shi shaidarwar sharadi ne ba rukuni ba rukuni a abu shine abinda ba yanda za a yi wannan abin yayyu sanda in ya zamo sanda aka yi shi ba wannan ba kamar masalan a ce da mai rufi dole sai da abinda zai dauke shi to rukuni kenan
wa huwa shartun shaidarwa
sharadu sharadi ne kaga shi ma nan ya dawo ya bayyana abin yanda yafi sharadi ne fi sihhatid duhuli a cikin ingancin duhuli a ingancin cewa matan nan da aka aura ta tare gidan mijin ko kuma a ce wani abu ya gudana tsakaninsu dole sai an samu shaidarwa ba dama ba samu shaidarwa ba ka ce haka ya abu
la fi sihhatil aqdi
ba sharadi ne a ingancin aqdi ba ba sharadi bane a ingancin aqdi rukuni na hudu
al muhallu
kuma ya gabata gare mu cewa wato a wa'ansu masabobin sun tafi zuwa cewa auren da yake ake kiransa nikahu sirri shine auren da aka yi shi ba shaidarwa muku a masaban mu abinda ake kira nikahu sirri auren da yake an yi shi da shaidarwa amma aka ce da shaidun nan kada su fada su wa'anda aka shaidar kan auren aka ce to kafa ku fada wa kowa ba a san aji to wannan auren shi ake kira nikahu sirri a mu a masabar mu a zancen da yafi inganci ko da yake akwai kauli mu ma a masabar wanda yake ya dace da wa'ancan masabobin wanda suka tafi kan cewa nikahu sirri shine auren da aka yi shi ba shaidu. Yanda wani yake faɗa ne, musan bi katmihi alal murajjahi huwa nikahu sirri inda al-asbahi wa fil muqaddamati ma lam yushhid walau bihi shahida mil'ul masjid wa fil muqaddamati ma lam yushhid wa shafi'i wa abu hanifa yurajjihanil qawlatar ra'ifa musan bi katmihi auran da akai akai wa shaidun nan wasiya da cewa su foye kar su fada huwa nikahu sirri shine auren sirri shi ake kira nikahu sirri inda al-asbahi wajen Imam Malik alal murajjahi musa zancen da shi aka fi karfafawa shi ya fi rinjaye walau bihi shahida mil'u masjidi ko da san da za a daura an tara mutane sun cika katon masallaci duk sun shaida amma kuma dukkansu aka ce to fa ba a son ku daga kun sani amma kar ku fada wa kowa to ya zama ne kawo sirri a masamar Imam Malik a zancen da yafi karfi wa fil muqaddimat a cikin muqaddimat ko da Ibn Rushd sharhin da na mudawwana yace malam yushidi ne kawo sirri shine wanda ba shaidar ba gaba da amma in dai an shaidar to ya fita daga ne kawo sirri ko da an ce kada a fada wannan kaulin rarrauna ne a masaba wa shafi'i amma imami shafi'i wa abu hanifa da abu hanifa yuwayyidanil qawlatar ra'ifa su sun karfafa zancen nan wanda shine rarrauna mu a masabar mu a masabar abu hanifa da masabar imami shafi'i nikahu sirri auren da aka yi ba shaidu amma an yi da shaidu sun ce wannan ba nikahu sirri bane mu a masabar mu nikahu sirri ana bata auren ko da ta tare sai dai idan an samu dadewa ya zama ta haihu ba da ɗaya ba ma da biyu akalla to sannan ne auren sai ya tabbata yanda ake ta faɗa daman tsari na shari'a na duban maslaha ne abinda yasa aka ce a bata auren nan saboda ganin akwai wata maslaha wanda yake ta haifa wati da shi tunda me zai kawo a ce a boye ko a ce da shedin kar ku faɗa me ake tsoro lalle akwai wata banda kenan shi ya kawo haka to amma kuma in ya zama an samu zama an hatta haihu da ɗaya ta haihu da biyu to kuma a sannan a ce a bata shi sai ya zama an ƙara wata banda ne akan wata to koyaushe ta shari'a tana duban maslaha ne ana duban maslaha ne illa iyaka sai dai wani lokacin ya zama shi mutum bai kai fahimtarsa ba ta kai dubo maslahar da shari'a ta yi ba ta dubo ba amma koyaushe duk abin da aka zartar to dan maslaha ne in an ce ku yi wannan to dan maslaha ne in an ce kar ku yi wannan dan maslaha ne sai dai ilimin bawa ya zama bai kai ga riskar haka din ba kula antumu alamu amilla to
arukunin rabi
rukuni na hudu daga rukunan aure
almuhallu
mahalli wato wajen auren
وهو المرأة الحالية
شيني مچي ودا با تدا ودا yake ta wufinta
min al mawani
daga dukkan abubban da zasu hana a aure ta
allati taqtadi taharimaha
wanda za ta hukunta haramcinta haramcinta yu na har abada ne ko ku zuwa wani lokaci dan haramcin iri biyu ne akwai wanda yake har abada ba yanda za a yi shi wannan mutumin ya aure ta akwai wanda yake a zuwa wani lokaci ta yi abin ya iya gushewa sai auren ya inganta kenan yanzu misali wanda take aka haramta ta saboda illar nasabu ko illar shan nono ko illar sarakuta to wannan ai haramcin yana nan har abada ba dama a samu auren amma ta yi zama ita mata an haramta ta ne ga shi wannan saboda cewa yana auren ƴan uwarta kaga wannan matuƙa yana auren ƴan uwarta shine yake ta haramta gare shi amma da za su rabu da ƴan uwar ya zama wato ita ƴan uwar ko mutuwa ta ko kuma a'a rabuwa ce ta abu ya zama ta gama idda in dai rabuwar wanda yake ba aure ne sai in ta saki aure kaga ya halatta yi aure ƴan uwarta ko indai ta riga indai ta gama idda ita wace yar uwar ya halatta yar uwar ta to wannan mani'i ne wanda yake na wani lokaci ba wanda yake mu'abbadi ba ba wanda yake har abada ba to
wazauju
da kuma miji
wa yushtaratu fi zawji shurutu sihhatin
an shartanta wasu sharuda na inganci dangane ga shi mijin wanda ake nufin wato mutumin da ake son a daura auren da shi nan da aka kira shi zawju wato majazi ne biti bari ma ya ulu ilaihi tunanin abinda zai koma ne zuwa gare shi amma yanzu tunda ba riga an daura aure ba da shi ai bai riga ya zama miji ba kamar yadda misali ake kiran inabi ne ko abinda ake nannagowa daga inabi ai kiran sa giya dangane da cewa zai iya komawa giya ko inniya araniya a atiru hamran ai ba giyar ake nannagowa ba ruwan inabin ake nannagowa amma shi ruwan inabin nan ne ya iya komawa giya to wannan wato majazi ne mursali bi itibari ma yaulu ilayhi na'am eh kamar na nono da na nisba daha abada ne da na sarakuta daha abada ne wanda yake matar da yake uban mutum ya aure ta ko ɗansa ai har abada ba dama ya aure ta har abada haka ma kuma wanda yake ya sha nonon uwarta ko ita ta sha nonon uwarsa duk wannan haramcin har abada ne
wa shurut istiqrarin
akwai kuma sharuda na tabbata wato shi mijin wanda ake nufin a aura wanda ake zai zama mijin akwai wasu sharuda wanda sai da su ne auren zai inganta da shi akwai kuma wasu sharuda wanda sai da su ne auren zai ci gaba da zama in babu su sai a bata auren sai a bata auren in babu su
fa shurutu sihhati
sharudan ingancin
arba'atun
guda hudu ne
al-islam
na farko musulunci
wattamyizu
dangane da wanda take musulma ba yanda za a yi a addinin musulunci a ce wanda take musulma ta wanda yake ba musulmi ba ko da ba yahude ne ko ba nasari bai halatta mace musulma ta wanda yake ba musulmi ba to wattamyizu sharadi na biyu ya zamo yayi tamizi ya zamo yayi tamizi ba sai lalle ya balaga ba amma ya kai matsayin da yake iya rarrabe tsakanin abun ba
wal aqalu
na sharadi na uku hankali
wata haƙuƙun zukurati
na sharadi na hudu wata haƙuƙun zukurati ko zukuriyati tabbatar da cewa shi namiji ne banda wanda yake hunsa mushkil wanda Allah ya halicce shi da gabobi irin na mata da kuma gabobi irin na maza wannan ba a ce yi aure ba wannan ba a ce yi aure ba ba za a yadda yi aure ba ko da ya zama yana da damar yi duk abinda namiji yake yi to duk da haka dai haramun ne yi aure inda ya zama gabobin nasa na mata su ma suna nan daidai amma idan ya zama an yi shi da gabobi na maza an yi shi kuma da na matan amma na matan ba sa aiki samsam to wannan ya halatta ya aure a zancen da ya fi inganci ya halatta ya aure amma ya zama su na matan ma suna aiki to wannan fa ba dama ya aure kamar yadda ba dama a aure shi ba dama a aure shi ba dama ya aure shi ake cewa hunsa mushkil kenan sai dai dama ɗaya yake da ita idan yana da baiwa mace ya samu ya kusace ta amma ba dama ya aure ba dama a aure shi shi kansa kunsa mushkil kenan kuma shi a tsarin shari'a ko ina sai a ringa bi da shi matsayi mafi kewayewa misali in aka zo za a yi sallah ta jama'a to ya aka ce cewa aka yi maza daga gaba ko su ne kusa da liman mata aka ce su tsaya daga baya har ake cewa ma a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin sahun mazaje waɗanda suke na can gaba mafificin sahun mata ko waɗanda suke na ƙarshen baya to shi hunsa mushkil ya kenan aka ce to sai ya tsaya tsakatsaki sai maza sun gama sahunsu sarai sannan shi kuma ya tsaya kuma ya zama yana gaban mata, bai shiga cikin mata ba, bai shiga cikin maza ba. To kuma duka sauran tsarori na shari'a ma haka ake daukan sa, wato yanda zai zama a hawa ya fi kewayewa. To
al-hunsal mushkil,
wanda yake hunsa mushkil,
la yankihu wa la yukhu,
baya aure bai da dama yace shi zai aure, haka kuma ba dama a ce za a aure shi.
Wa shurud al-istiqrari,
a sharuɗan tabbata kuwa
khamsatun,
guda biyar ne wanda sai da su ne auren zai tabbata, ba wai bai inganta ba sai da su. A'a, ko ba su ya inganta, amma kuma ya ci gaba sai da akwai su. Idan babu su sai a bata auren, kuma sai wanda yake za a bata shi da cewa ya kamar ya sake ta ne. To
al-hurriyatu,
na farko yanci, yanci sharadi ne na istiqrari. Bawa in yi auro mace ba da izinin mai gidansa ba, wannan auren bai zai tabbata ba sai in mai gidan ya yarda. In mai gidan ya yarda, to aure ya tabbata, amma in bai yarda ba sai a ce to matan nan ta saku daga bawan, amma fa saki ɗaya kuma ba za a hukunci da cewa ta saku fiye da saki ɗaya ba. Da shi mai gidan zai ce yo, ni tunda kai aure ma ba da izini na ba, matan nan na sakan ma ita saki biyu ko saki uku. To wannan maganar shi ya faɗa, ya faɗa wa kansa ne. Shi dai bawan za a hukunci kawai ta saku daga gare shi saki ɗaya kawai. Shi ya sa da Allah ya sa zai sami ƴanci shi bawan, ya samu ya aure ta. In ya aure ta yana da ragowar ismali a kanta, in ya sami ƴanci. Ko kuma ya zama mai gidan ne daga baya, kuma ya sake tunani ya ce a to wance dai da da ka aure ta, nace ban yarda ba, yanzu na yarda ma ka je ka aure ta. To yana da dama ya aure ta ko da bata yi wani auren ba, yana da daman ya sake aurenta.
Fala yastaqiru nikahul abdi,
shi yasa auren wanda yake bawa baya tabbata, in ba da izinin mai gidansa ba, in ba da izinin ubangijinsa ba. Auren ya inganta ba wai bai inganta ba, amma a ci gaba da zama ne ba zai yiwu ba sai da izinin mai gidan.
Wal bulugu,
a sharadi na biyu na tabbata shine balaga.
Falau tazawwaja sabiyu,
da a ce yaro karami wanda bai balaga ba ya je aure ba da izinin ubansa ba ko wanda yake wasiyinsa mai kula da shi.
Fa in ajazahu waliyuhu,
to idan shi uban ko wasiyin ya ce to auren nan da ka je kai yau ka yi karambata.